الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باي هكا يموا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى ساكة سادوا وانا مسلاتي من البركة مسلاتي من اللغة لكينا چكين غرم بوچي أجهر بوچي وانا يمتي نا لتنن yau 12 ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1439, wanda kuma yake daidai da 20 ga watan 5 miladiya ta 2018. A wannan majalisi wanda muke tafsirin alqur'ani mai girma, da mun tsaya akan tafsirin akan aya ta 5, ko za mu tashi akan aya ta 5 cikin tafsirin wannan sura. Kafin mu shiga ga kaɗan daga cikin tambayoyi da muka samu, wani ya rubuto yana tambaya ne akan amsa sallama ga wanda yake yin fitsari, wanda yake fitsari ko yake bayan gida ba a yi masa sallama, in kuma an yi masa sallama to ba zai ansa a wannan yanayin da yake ciki ba, sai dai bari sai ya gama ya yi tsarki sai ya ansa. Akwai hadisi a cikin Sahih Muslim, Abu Dawud ya rawaito shi, hadisin Abul Jahl, wanda yake cewa wani mutum ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam sallama lokacin yana bauli a cikin wata katanga. Annabi yana bauli, sai annabi sallallahu alaihi wasallam bai ansa masa sallamarsa ba, har sai da ya gama bawalinsa, sannan ya je ya taimama, sannan ya ansa masa sallamarsa, sannan ya ce da shi, ba na son in ambaci Allah ba da ɗahara ba. Kuma yana daga cikin abin da malamai suka yi nassi a kansa a littattafan da suka yi na ambatan Allah, kamar An-Nawawi a cikin littafin Al-Azkar, a cikin waɗanda makaruhi ne yi masu sallama, to ya faɗi daga cikinsu akwai mutumin da yake bauli ko yake ga'idi. Sai kuma wanda yake tambaya akan cewa shin mu'minai za su ga Ubangijinsu ranar gobe kiyama ido da ido a aljanna? Na'am, mu'minai za su ga Ubangijinsu ranar gobe kiyama ido da ido. Yana daga cikin abin da Ahlus Sunna suka tabbatar, aqida ce ta Ahlus Sunna cewa al-mu'minuna yarawna rabbahum yawmal qiyama, yarawna rabbahum ayanan, za su ga Ubangijinsu ido da ido. Allah subhanahu wata'ala yana cewa wujuhun yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira, wasu fuskokin a wannan ranar masu ni'ima ne kuma masu duba ne zuwa ga Ubangijinsu. Malamai sun fassara wannan da cewa ana nufin ganin Ubangiji ranar gobe kiyama. Hakanan Allah subhanahu wata'ala yana cewa kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun fa fawqa aha, waɗanda suka kafirta lalle su a ranar nan, wato ranar gobe kiyama, waɗanda ake kange su ne a katange su gabarin ganin Ubangijinsu. Malamai suka ce wannan yana nuna kenan waɗanda suke mu'minai za su ga Ubangijinsu, idan har an ce kafirai ba za su ga Ubangijinsu ba. An rabbihim yawma idhin lamahjubuna, to su kenan waɗanda suke mu'minai za su gan shi. Hakanan faɗar Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce lilladhina ahsanul husna wa ziyada, waɗanda suka kyautata a nan duniya suna da mafi kyan sakamako har da ƙari. Ya tabbata daga yawancin magabata sun fassara ziyara anan da cewa ana nufin ru'yatullah yawm al-qiyamah wa ru'yatullah fil janna ganin ubangiji subhanahu wa ta'ala sanadisi ya tabbata cikin sahihain hadisin bukhari da muslim hadisin jarir ibn abdullah al-bajali radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa innakum satarawna rabbakum يوم القيامة كما ترون هذا القمر فهل تضامون في رؤيته جرير ابن عبد الله البجلي يكي توترانا منا زوني تعرض النبي صلى الله عليه وسلم دلن قوم شاهد قوتا تورن روكا چنچ كروتا يا فتو يا يحسكي شاهد sai yake cewa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ranar gobe kiyama za ku ga ubangijin ku kamar yadda kuke ganin wannan watan shin kuna cinkoso wajen kallon wannan watan wato kuna turereriya da juna in za ku kalli wata ko mun yawan ku za ku daga kai ku ga wata ba tare da wani yana cewa wani ya kare masa ba musamman ma lokacin da ya cika ya kai sha hudu to kamar yadda ba kwa jin matsuwa lokacin da wata ya kai sha hudu ku gan shi to haka nan ranar gobe kiyama za ku ga ubangijin haka nan hadisi ya tabbata cikin sahih muslim nabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa nakum lan tarau rabbakum hatta tamutu ba za ku ga ubangijin ku ba har sai kun mutu ma'ana har sai ranar gobe kiyama bayan mutuwa an tashi an tashe ku sannan za ku gansa haka wannan aqida ce ta sunna hadisan da suka zo na ru'yatullah hadisai ne mutawatira suna da yawan gaske wanda a cikin malamai magabata malaman hadisi akwai al-imam abul hasan umar ibn ali ad-daraqutni ya rubuta littafi sunan shi kitabur ru'ya wanda ya tattara hadisan da suka yi magana akan ganin Allah subhanahu wataala babu waɗanda suka yi inkarin ganin Allah sai mu'tazilawa da waɗanda suka bi tafarkinsu waɗanda suka yi hukunta hankulansu ba nassi ba suka yi hukunci da hankalinsu suka kore abinda annasi ya tabbatar da ahli sunna kuma suna tafiya ne tare da nusus musamman ma a cikin masail na gaibi wanda Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ya bar wa kansa sani haka ba ka da yadda za ka yi ka tabbatar da abinda yake gaibi da tsantsan hankali shi kadai dole sai da wahayi wannan kuma yana tambaya ne game da matar da take da ciki karamin ciki sannan kuma ta ga ulcer don haka take tambayar shin za ta iya yin azumi yau gobe ta sha saboda jera azumin zai mata wahala shi azumi kamar da aka sani yana wajaba ne akan wanda yake da iko wanda duk yake da ikon yayi to sai ya azumi wanda ba shi da ikon yayi saboda wata larura to shari'a ta tanadar masa abin da zai yi ko dai ya sha azumi ya rama ko kuma in wanda zai ciyar ne ya ciyar saboda haka in har ya kasance za ta iya yin azumi to sai ta yi azumin wa an tasumu khairul lakum ce ku yi azumin shi fi muku alkhairi sama da ku bar shi ku ciyar idan kuma har ba za ta iya yi ba in saboda ulcer ne kuma tana jin cewa wannan ulcer din akwai sanda za ta yi sauki domin tana neman magani to za ta aje azumin yayin da ta samu sauki sai ta rama domin ta kasance mara lafiya mara lafiya kuma a cewa aka yi rama ba ya ciyar ba wannan idan har rashin lafiyar ne ya hana ta yi azumin to wannan za ta aje azumin amma duk sanda ta samu lafiya za ta rama idan kuma saboda cikin ne yasa za ta sha azumi to wasu daga cikin malamai kamar Abdullahi dan Abbas da Abdullahi dan Umar cikin sahabbai suna ganin cewa za ta iya taciyar a madadin azumin da ta sha to za ta iya sha azumi taciyar a madadin kowace rana jumhur suna ganin cewa za ta rama wasu suna ga taciyar ma kuma ta rama wanda magana ce mai rauni a ce taciyar kuma sannan ta rama kamar gwale-gwale ma ake mata ko wani horo ake mata kamar ta yi laifi a ce taciyar sannan kuma ta rama saboda haka tana iya ɗaukar ɗaya daga cikin waɗannan mazhabobi guda biyu idan za ta ciyar ba tare da ta rama ba wannan ƙauli ne daga cikin maganganun sahabbai sun ma ba a samu wanda suka saba musu ba Abdullahi ɗan Umar da Abdullahi ɗan Abbas wanda ita ce fatawarsu Abdullahi ɗan Umar an san shi da tsanantawa a cikin fatawoyinsa Abdullahi ɗan Abbas an san shi da sassautawa to kuma amma gashi nan duka sun haɗu a kan fatawa iri ɗaya da mai tsanantawa da mai sassautawar saboda haka wannan shi kansa yana ƙarawa ra'ayin nasu ƙarfi da gaske saboda haka in har ba za ta iya yi ba saboda ciki tana iya ta ciyar sai kuma tambayar da yake da wani da yake tambaya akan idan aka yi ruku'u me ya kamata mamu ya faɗa zai ce ne rabbana wa lakal hamd ko kuwa sai ya ce sami allahu liman hamida kamar yadda liman ya faɗa a wasu daga cikin malamai suna ganin cewa shi liman zai ce sami allahu liman hamida shi kuma mamu ya ce rabbana wa lakal hamd wato suka raba abubuwan guda biyu shi liman suka bashi sami allahu liman hamida shi kuma mamu suka ce rabbana wa lakal hamd amma wannan magana ce mai rauni hadisai ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa sun saba mata hadisai da yawa irin hadisin aisha hadisin ibnu umar hadisin abu sa'id al-khudri wanda duk sun zo suna nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana hada dubi yana cewa sami allahu liman hamida sannan ya ce rabbana lak wa lakal hamd wa rabbana lakal hamd yana yin wannan sannan ya yi wannan din da aka cewa liman zai taƙaita a sami allahu liman hamida shi kuma mamu ya taƙaita a rabbana wa lakal hamd kamar yadda wanda suka faɗa magana su tana da rauni domin akwai hadisai sarihai sahihai wanda suka nuna cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana haɗa dubi to sai shi mamu zai iya faɗin rabbana wa laka zai iya faɗin sami allahu liman hamida kafin ya faɗi rabbana wa lakal hamd ko ko zai taƙaita ne shi akan rabbana wa lakal hamd wasu daga cikin malamai suna ga zai taƙaita akan wannan suka ce saboda faɗar annabi sallallahu alaihi wa sallama idza qala al-imam sami allahu liman hamida fa qulu rabbana wa lakal hamd idan liman yace sami allahu liman hamida to ku ce rabbana wa lakal hamd suka ce wannan hadisi karara ya nuna cewa shi liman shine mai fadar sami allahu liman hamida amma ba mamu ba to amma wasu daga cikin malamai kamar imam shafi'i kamar imam ahmad kamar muhammad da abu yusuf cikin majalan abu hanifa suna ganin cewa zai iya haɗawa wato mamu shi ma zai ce sami allahu liman hamida sannan ya ce rabbana wa lakal hamd wancan hadisi ba yana hana shi ya faɗa ba ne a'a yana faɗa masa sanda shi na tashi sami rabbana wa lakal hamd ya kamata ta kasance bayan ya ji na liman kamar yadda imam an-nawawi da ibnu hajar al-khattabi da ibnu hajar a cikin fathul bari suke cewa wannan mas'ala tana daidai da fadar annabi sallallahu alaihi wa sallama da yake cewa إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. إذا لمن يجي ولا الضالين كتي آمين. وانا حديثي بايا نونة تيوى لمن بايا تيوى آمين سيدي سيا أولى الضالين لنا فدر آمين. هناك أما حديث سيبي فتيوى ينا فدر آمين مسابو دمي سابو دمي سابو نصوص دبان سنزو سنون ينا فدر آمين تندنا فدر آمين da wasu nusus to haka nan nan ma akwai wasu nusus da suka nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi sami Allahu liman hamida tare da rabbana wa lakal hamd sannan kuma yace inna ma ju'ira al imamu li yutamma bih an sayi liman ne dan kudan ai koyi da shi sannan yace sallu kama ra'aytumuni usalli wanda waɗannan maganganu ne da suka kunshi mutumin da yake sallah shi kadai ko yake sallah a matsayin liman ko yake sallah a matsayin mamu duk sun shiga cikin waɗannan nusus al'amma sallu kama ra'aytumuni usalli inma ju'ila al-imam li yutamma bihi babu abinda zai togace sai abinda nassi ya togace in an samu abinda nassi ya togaciya to sai ai aiki da wannan ya zama da an yi togaciyar wannan abu da yazo a nassi kamar hadisin Jabir da yake cewa من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة إذا قرأ الإمام فأنصتوا فمن كان له قراءة ومن كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة إذا الليمين كراتوك يشلو وأن يكي دا ليمان تو كرات الليمان شيني كراتنسا تو قاقوا النسيني دا ما لم يسن حسن حديث حديث جابر نسيني دا يكي نور تشيوا إذا المامو ينابن liman a sallah da yake jin karatun sa to abin da yake kansa shine saurare shi kaga anan an yi togaciya daga umumin wancan nassi da yake cewa sallu kama ra'aytumuni usalli kaga shi mamu yayin da yake jin karatun liman babu buƙatar sai yayi nashi sai ya saurari karatun liman shine a matsayin nashi karatun sauraka a takaice dai idan kai mamu ne kana iya faɗar sami Allahu liman hamida ka hada da rabbana wa lakal hamd al-imam as-suyuti yana da risala sunanta daf'u at-tashni' fi mas'alati at-tasmi' daf'u at-tashni' fi mas'alati at-tasmi' wanda ya kawo misali guda tara ko fiye da haka hanyoyi daban-daban don tabbatar da cewa mamu ma zai iya cewa sami Allahu liman hamida tare da liman to wannan su ne kaɗan daga cikin tambayoyin da za mu ansa sai kuma mu ci gaba da karatu
a'udhu billahi minash shaitanir rajim الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى
نعم أقباتر واتانا تي أشرين قوة بير تو أشرين تقوس قوة بير الله سبحانه وتعالى يتي الرحمن على العرش استوى الله من رحمة يا ديديت أكن العرش لهما في السماوات وما في الارض abin da yake cikin sammai da wanda abin da yake cikin kasai duka nasa ne wama bainahuma da abin da yake tsakanin su wama tahta thara da abin da yake karkashin kasa Allah subhanahu wataala ayata ta gabata yana cewa tanzilan mimman khalaqa as-samawati mimman khalaqa al-arda was-samawati al-ula al-qur'ani saukakke ne daga wanda ya halicci kasa da sama da sammai madaukaka ar-rahman ay huwa ar-rahman shine kuma Allah mai rahama shine kuma Allah mai rahama wanda ya daidaita akan al-arshi al-arshi shine arfa'ul makhluqati wa a'zamuha wa awsawha shine mafi girman halittu da Allah yayi shine al-arshi ubangiji subhanahu wataala ya sifanta shi da girma rabbul arshil azim ورب العرش الكريم العرش ينا دا جرما ubangiji ya sifanta shi da su da sifar girma ka dubi shi mai sifantawar shine Allah yayin da ya kasance babba ne kamar Allah subhanahu wataala ya sifanta abu da girma to ka san girman ba daidai yake da wani wanda bai kai ya kawo bai ce abu yana da girma to Allah ne da kansa ya sifanta shi da girma al'arshi shine ƙarshen halitta shine ma'ana a sama ta ƙarshe babu wani abu kuma a saman sa babu komai a saman sa kursiyu ƙasa da shi a ƙasa da shi yake ko bai kai shi ba wanda kursiyu din nan sammai duka da ƙasai duka in aka sa su a cikin kursiyu to ba komai bane kamar ka jefar da zoban ka ne a sahara wasi'a kursiyuhu as-samawati wal-ard kursiyu ubangiji ya yarci sammai da ƙasa sun ce ka halqatin fi fala kamar ka jefar da dutse da zoban ka ne a cikin kungurumin sahara haka kursi yake in aka dau sammai duka da ƙasai duka aka zuba a ciki to shi kuma in aka jefa shi a al'arshi shi ma kamar an jefa zobe a sahara saboda al'arshi shi ne a'zamul makhluqati kulliha shi ne mafi girman halittun Allah subhanahu wataala ubangiji subhanahu wataala ya daidaita akan al'arshinsa daidaitar da ya dace da jalalarsa ya dace da girmansa mulkinsa kuma ya mamaye ko'ina iliminsa ya game ko'ina a nan Allah ya fara da sunan ar-rahman saboda suna ne da mushrikai suke inkarinsa suke musunsa suna musunta cewa Allah ya sifantu da sunan ar-rahman to ubangiji subhanahu wataala ya maimaita ambaton wannan suna da yawa kamar surar da muka kare suratu maryam an baci sunan ar-rahman ba adadi zai kai wajen sau 30 ko 40 ba don komai ba don a koyar da mutane cewa wannan sunan da shirkai suke nuna ba sunan Allah bane sunan Allah ne idza qila lahum usjudu lir-rahman qalu wa man ar-rahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura da nuna musu cewa sunan Allah ne komai musun da kuke yi sunan Allah ne saboda kai ta mai baita shi ko ƙarya ce ake ta maimaita ta za ta shiga kunnuwan wasu bare kuma gaskiya bare maganar Allah sannan kuma ambaton ar-rahman zai sa wa mutum tunawa da rahamar Allah subhanahu wataala da take baibaye da shi ya ji cewa lalle ubangiji ya cancanta a bauta masa kuma a gode masa yayin da kake jin ana ambaton ar-rahman kalmar mai rahama wannan ambaton sunan zai rika tuna maka rahamar da take bebe da kai ta ubangiji ta ko ina da kuma wannan rahama da ta bebe ka ta ko ina wanda kake ga asar dinta alamunta ita ce za ta saka fahimci cancantar ubangiji a bauta masa shi kadai kuma za ka fahimci cewa ubangiji shi ya cancanta a godewa don haka ka godewa Allah bisa waɗannan rahama da ya maka shi yasa Allah ya ce ar-rahmanu sai kuma ya ce alal arshi istawa ubangiji ya daidaita a bisa al'arshinsa wannan aya tana tabbatar da uluwillahi subhanahu wataala ɗaukakar ubangiji akan halittunsa fallahu subhanahu wataala ba'inun من خلقه مستوى على عرشه وفي كل مكان بعلمه وعلى الملك احتوى وبنجي سبحانه وتعالى بائن من خلقه با غوري yake da halitta sa ba ba cha kude yake da su ba sannan kuma ya daidaita akan al'arshin sa ilimin sa ya kewaye komai ko ina Al-Qur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama da hankali da fitra da ijma'in malamai ko ijma'in musulmi suna tabbatar da uluwillahi subhanahu wataala cewa Allah ya daukaka gabarin bayinsa. Dalilan alqur'ani sun zo daban-daban waɗanda suke tabbatar da daukakar ubangiji da daidaitansa akan al'arshinsa. Ayoyin da suka yi magana akan daidaitan ubangiji akan al'arshi da irin wannan siga ala al'arshi stawa ayoyi bakwai ne a cikin alqur'ani. Ta farko a cikin suratul a'raf, inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal ard fi sittati ayyamin thumma stawa ala al'arshi. Lalle ubangijinku shine wanda ya halicci sammai da kasa a cikin kwanaki shida sannan ya daidaita akan al'arshi. Sannan a cikin suratul Yunus Allah subhanahu wataala ya ce inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal ard fi sittati ayyamin thumma stawa ala al'arsh yudabbiru al-amra ma min shafi'in illa min ba'di idhni al-aya. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal ard, lalle ubangijinku shine Allah wanda ya halicci sammai da kasa a cikin kwanaki shida sannan ya daidaita akan al'arshi. Sannan ta uku ita ce a cikin suratul Ra'd, inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawnaha thumma stawa 'ala al'arsh wa sakhkhara ash-shamsa wal qamar. Allah ce Allah shine wanda ya daga sammai ba tare da wani kishiki da kuke gani ba, sannan ya daidaita akan al'arshi ya kuma hore rana da wata. Sannan wannan aya ta cikin suratul Taha, Ar-Rahmanu 'ala al'arshi stawa, ita ce ta hudu. Sannan a cikin suratul Furqan ce Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma stawa 'ala al'arshi ar-rahmanu fas'al bihi khabira. Allah subhanahu wataala ya ce Allah wanda ya halicci sammai da kasa cikin da abin da ke tsakaninsu cikin kwanaki shida thumma stawa 'ala al'arshi, sannan ya daidaita akan al'arshi. Ar-rahman shine Allah mai rahama, fas'al bihi khabira, ka tambayi wanda yake mafi sani da shi. Sannan ta shida cikin suratul Sajda, Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma stawa 'ala al'arshi ma lakum min dunihi min waliyyin wa la shafi'in la afala tatadhakkarun. Allah yace Allah shine wanda ya halicci sammai da kasa da abin da ke tsakaninsu cikin kwanaki shida sannan ya daidaita akan al'arshi, ba ku da wani majibinci ko wani mace mai ceton ku ba shi ba, me ya hana ba za ku wa'azantu ba. Sannan ta karshe cikin suratul Hadid, Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma stawa 'ala al'arsh ma lakum min dunihi min waliyyin wa la shafi'in afala tatadhakkarun. Ko ita ce ko Sajda ta karshe ita ce cikin suratul Hadid. Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da daidaitansa akan al'arshi cikin waɗannan ayoyi guda bakwai, kuma dukkaninsu suka zo da wannan siga ta cewa ya daidaita akan al'arshi. Inda a ce Ubangiji subhanahu wata'ala yana nufin wata ma'ana ba wannan da ya ambata ba, to babu yadda za a yi ayoyin su ta maimaituwa da irin wannan siga. Al-Qur'ani yana fassara junansa, sashinsa yana fassara sashi. Da a ce wata ma'ana Allah yake nufi ba wannan ba, to da a wani gurin kuma sai ya kawo ta, amma ya ta maimaita magana har sau bakwai a gurare daban-daban, mabambanta surori mabambanta, kuma wani ya zo ya ce a'a ba wannan ma'anar ake nufi ba, wata ma'ana ce daban. Al-Qur'ani Allah subhanahu wataala ya saukar da shi don ya zama littafin shiriya ne, ba littafin da zai ɓatar da kai ba, ya jefa ka cikin ruɗani. Kitabun ne fassallahu ala ilm da Allah ce littafi ne da muka yi bayaninsa daki-daki bisa ilimi. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat, ayoyinsa ayoyi ne wanda Allah subhanahu wataala ya kyautata su sannan kuma ya yi bayaninsu daki-daki. to idan har alqur'ani kitabun ne mufassal Allah ya yi bayani daki daki a ce kuma ya kawo wata aya da take da dauke da wata ma'ana da ba haka take ba kuma ya tamaimaita ta har guri bakwai da wannan ma'anar guda daya alal arshi istawa alal arshi istawa ba ga ko guri guda ya ce istaula ba istawa din nan ita yake fada babu shakka babu da ikon mu canza wannan mu ce ba haka yake nufi ba wani abu daban yake nufi ubangiji subhanahu wataala wani lokaci ya nuna uluwin sa ta hanyar amfani da kalmar al-aliyu kamar inda Allah subhanahu wataala yake cewa la ya'udu hifdhuhuma wa huwa al-aliyu al-azim kiyaye sammai da kasa ba za yi wahalar da shi ba ba zai dauyeye shi ba wa huwa al-aliyu al-azim al-aliyu shine madaukaki anan ya kunshi uluwu dhati wa uluwu sifati wa uluwu al-qadar daukaka ta zati ta sifa ta daraja ya sifantu da sifa ta uluwu al-uluwu al-mutlaq haka nan Allah subhanahu wataala suratul shura yace lahu ma fis samawati ma fil ardi wa huwa al-aliyu al-azim abinda yake sama da kasa nashi ne kuma shine al-aliyu madaukaki haka nan Allah yake ta sabbih isma rabbikal a'la kai tasbihi da sunan ubangijinka mafi daukaka haka kalmar daukaka anan ta kunshi daukaka ta kowace fuska daukaka ta suna daukaka ta sifa daukaka ta zati a wani lokaci ubangiji subhanahu wataala ya tabbatar da fauqiyya wato yana sama da kowa wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi ce wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi wa huwa al-hakimu al-khabir ce wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaykum hafaza ubangiji shine wanda yake mafi rinjaye mai rinjaye akan bayin sa fawqa ibadihi saman bayin sa ya khafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun Allah ya ce mala'iku suna jin tsoron ubangijin su min fawqihim ta saman su wani lokaci ubangiji ya tabbatar da uluwin sa ta hanyar tabbatar da kasancewar sa a sama ce amintum man fis sama'i an yakhsifa bikum al-ard fa idha hiya tamur am amintum man fis sama'i an yursila alaykum hasiban fasata'lamuna kayfa nadhir ubangiji ya ce amintum man fis sama'i shin kuna shin kun aminci cewa wanda yake cikin sama wanda yake cikin sama fi anan tana nufin ala kamar yadda Allah subhanahu wataala ya gaya mana kissar a cikin kissar annabi a cikin kissar annabi Musa da Fir'aun da yake barazana wala usallibannakum fi juzu'in nakhli fi yana nufin ala juzu'in nakhli an yi amfani da fi amma tana nufin ala fis sama'i ana nufin ala sama da ubangiji subhanahu wataala ba a cikin saman yake ba a saman saman yake domin yana saman al'arshi al'arshi kuma shine na ƙarshe to ubangiji subhanahu wataala ya tabbatar da uluwin sa ta hanyar tabbatar da kasancewar sa fis sama cewa a sama yake wani lokaci kuma ubangiji subhanahu wataala ya bada labarin cewa abubuwa suna hawa zuwa gare shi ko ana hawa da su zuwa gare shi ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal-'amalu as-salihu yarfa'u تعرج الملائكة والروح إليه قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي الله سبحانه وتعالى إليه يسعد الكلم الطيب مغنغنو ما سكو وما سدائي زوا غريش سكي هوا سنة تعرج الملائكة والروح إليه ملائكو دا ملائكة جبريل سنة هوا زوا غجنسا nace idh qala Allah ya Isa inni mutawaffika tunda lokacin da annabi Allah annabi ya ce wa Isa ya Isa inni mutawaffika ni mai karban ranka ne wa rafi'uka ilayya mai daukaka ka ne zuwa wajena wanda duk yana tabbatar da uluwillahi subhanahu wataala do abinda aka ce ya hau sama ya hau zuwa to wanda aka hau zuwa gare shi sabe yake ba kasa ba wani lokaci kuma Allah ya bayyana abubuwa na saukowa daga wajensa da abinda aka ce ya sauko to wanda yake abin wanda aka ce ya sauko daga wajensa a sabe yake qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi qul nazzalahu ruhul qudus malaika jibrilu ruhi bi tsarki shi da ya sauko da shi min rabbika daga ubangijinka ce ya sauko da shi daga ubangijinka kaga wannan yana tabbatar da cewa Allah subhanahu wataala saman halittunsa yake sunna kuwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam cike take da bayanin annabi Allah subhanahu wataala saman bayansa yake saman halittarsa yake ba gaure yake da ita ba akwai nusus qauliyya akwai fi'liyya akwai takririyya dukkan wani nau'i na hadisi akwai shi a cikin wannan babi hadisai ne da sun kai haddu tawatur sun kai matsawal mutawatiri wanda ya kai matakin da ya wuce ma tsaya ana wani bincike akan ya inganta ko bai inganta ba idan mai sallah yana sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da shi annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa in yana sallah kamar yadda yazo cikin hadisin Hudzaifa cikin sayyid muslim in yayi sujjada to yake subhana rabbiyal a'la sarki ya tabbata ga ubangiji na mafi daukaka haka nan hadisi ya tabbata cikin sahihain hadisin cikin sahihain hadisin abu huraira da yake cewa inna allaha lamma qada al khalqa kataba kitaban indahu fawqa arshihi inna rahmati sabaqat ghadabi yayin da Allah subhanahu wataala ya gama halitta ya rubuta wani littafi yana wajensa akan a wajen al'arshinsa fawqa arshihi inna rahmati ghadabat sabaqat ghadabi rahmata ta rinjaye fushina haka nan annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yanzu cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri as-sahihaini annabi sallallahu alaihi wa yana cewa ala ta'manuni wa ana aminu man fi as-sama' yanzu ba za ku amince da ni ba alhalin wanda yake sama ya amince da ni ni amintaccen wanda yake sama ne annabi yake fadar haka ala ta'manuni wa ana aminu man fi as-sama' ba za ku amince mun ba alhalin wanda ke sama ya amince da ni shine Allah annabi sallallahu alaihi wasallam a sallar shayar da fari daga hannunsa yake kamar yadda yazo a hadisi a cikin sahih al-bukhari da muslim hadisin anas annabi daga hannunsa yake sama yace summa rafa'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadahu ila as-sama' annabi daga hannunsa sama yana yi wa mutane wato addu'a ranar juma'a yana cewa allahumma aghithna ya allah ka bamu ruwa ma mako ya allah ka bamu ruwa mai amfani ba kasa ya kalla ba sama ya daga kansa yana ɗaya daga hannunsa kuma jihatul ulu haka nan a arfa a hajjinsa ta ƙarshe ta ban kwana a nan ma annabi sallallahu alaihi wasallam da ya huɗu ba daga hannunsa ya yi kamar yadda ya zo cikin hadisin abdullahi ɗan abbas cikin sahih al-bukhari da muslim imamu ahmad da hadisin abu humaid as-sa'idi a cikin sunan abi dawud ya daga hannunsa yana cewa nashhadu annaka qad ballagta wa addaita wa nasahta abin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ka sabis ce nashhadu mun shaida cewa ka isar da sako ka bayar da abin da aka aiko ka da shi kai nasiha annabi sallallahu alaihi wasallam sai daga kansa ya ce allahumma shahad ya daga ya tsansa sama ina allahumma shahad ya allah ka shaida ya allah ka shaida haka nan kamar yanda yazo cikin sahih muslim annabi ya ce mota kuyanga lokacin da wani yazo yake cewa zai yanta ta annabi sallallahu alaihi wasallama ya tambaye ta aina allah ina allah yake qalat fi sama tace yana sama annabi ya ce atiqha fa innaha mu'mina je ka yanta ta mu'mina ce annabi sallallahu alaihi wasallama shi da kansa yayi mata wannan tambayar ina allah yake da fitratta asalin halittarta da bata gurbace da wasu aqidu ba ta ce fi sama yana sama annabi ya ce to taqha fa innaha mu'mina ka yanta ta mu'mina ce to irin wannan hadisan suna nan da yawa su ma kamar da muka ce hadisai ne mutawatir hadisin nuzul hadisin abu huraira hadisin nuzul yanzilu rabbuna fi thuluth al-akhir idha baqiya thuluth al-akhir min al-layl ila sama'i ad-dunya yaqulu man yastaghfiruni fa aghfiru lah ila akhir al-hadith wanda yana cikin littattafan sunna hadisi ne tabbatacce haka nan hankali ya tabbatar da wannan dukkan wani mai hankali ya yarda da cewa Allah subhanahu wataala tasaffa bi sifatil kamal, Allah ya sifanta da sifa ta kamala kuma ya tsarkaka daga duk sifa ta nakasa. Kuma abin da muqarrar fil aqli, hankali ya san cewa jihatul ulu ita ce jihatul kamal ba jihatul suful ba, sama shine kamala ba kasa ba. Shi yasa ko taro za a ce akwai high table, kaga wanda aka yi sama da shi, shi aka karrama fiye da wanda yake kasa. To kaga wannan wani abu ne wanda duk wani mai hankali ya riga ya yarda da haka cewa jihatul ulu jiha ce ta kamala, ba sabanin jihatul suful jiha ce ta. Idan mutum laifi ya maka yana neman abin ɗinka, tsuguna yake gabanka yana neman ka ka yafe masa, ba tashi zai miƙe ka tsaye ba, yana ka yafe mu ƙasan nan da zai shine nuna kaskancinsa, shine nuna kaskancinsa. Me yasa sujjada tafi komai a cikin af'alus salah? Saboda ita ce tafi nuna kaskancin bawa gaban Ubangijinsa. Na Allah ya ce annabi ya ce aqrabu ma yakunu al'abdu min rabbihi wa huwa sajid wasjud waqtarib, kai sujjada ka ƙara kusantar Allah. Saboda me? Saboda a lokacin ka fi nuna kaskancinka gaba ga Allah subhanahu wataala. Amma yayin da kai sujjadar kai ƙasa kuma cewa kake subhana rabbiyal a'la, ni ƙasa shi sama. Saboda haka a hankalce ma idan mutum bai gurɓata hankalinsa ba, to zai fahimci cewa jihatul ulu ita ce jihatul kamal ba jihatul suhul ba. Saboda haka sifanta Ubangiji subhanahu wataala da sifar uluwi sifa ce, sifanta shi da sifar kamala saɓani wanda zai yiwo ƙasa da shi. Haka nan fitra ta ɗan adam, wato asalin halittar da Allah ya maka, ko ka sani ko baka sani ba, tana sa haka. Duk wanda zai addu'a kansa yake ɗaga sama, hannunsa sama. Ba wanda zai addu'a zai sunkuyar da kansa yake ƙasa da hannunsa, ba kuma gaya masa akai ba, shi kansa ya san haka ya kamata yi. Saboda wanda yake roƙo yana sama da shi, kaga wannan fitra ce. Duk wani mai sallah da zai yi sujjada ya ce subhana rabbiyal a'la, da zaka tambaye shi zuciyar shi ina take tafiya, ƙasa take yi ko sama? Sama take. To wannan da'il fitra ne wanda Allah subhanahu wataala ya halittu asalin halitta a kansa. Daga baya ne abubuwa suke zuwa na shubuhohi na waye sai su gurɓata wannan fitra ɗin. Amma da za a ban mutum kawai da fitirarsa ko bai yi wani karatu ba, a ce ina Allah yake zai ci sama, ba zai ce ƙasa da shi yake ba. Ta ɓangaren ijma'i kuma sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam duka sun yi ijma'i, da tabi'ai da limaman shari'a duka, cewa Allah subhanahu wataala fawqa samawati, yana saman sammansa, mustawin ala arshihi, ya daidaita kan al'arshinsa. Maganganunsu da yawa a kan wannan. Mutum yana son ya ga maganganun magabata, ya duba littafin Zahabi, al'uluwu lil'aliyyil ghaffar na al'imam Zahabi, ya tattara maganganun magabata da yawa a kan wannan. Duk da bai istiqsa'i ba, akwai waɗanda bai kawo ba, amma ko su kaɗai za su nuna maka cewa a magabata a wajensu babu wani saɓani a kan wannan tabbatarwa da Allah uluwinsa. Shi ya sa al'auza'i yake cewa kunna wattabi'una mutawafiruna naqulu inna Allah ta'ala dhikru fawqa arshihi wa nu'minu bima ja'at bihi sunnah min as-sifa. Yake cewa mun kasance al'auza'i daga cikin limamai na shari'a, ɗabaka sa ɗaya da Imam Malik, mutumin Sham ne, ya rasu hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam tana 157. Yake cewa mun kasance muna faɗa alhalin sahabbai na nan, tabi'ai na nan, wato manyan almajiran sahabbai suna nan a gabanmu, muna cewa inna Allah ta'ala dhikruhu fawqa arshi, Allah da ambatansa ya ɗaukaka yana bisa al'arshinsa. ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفات ومن إيماني لصفه في الله لسكدوا السنة النبي صلى الله عليه وسلم يتي وانا يتتي أكيدر مو تارد دماء لمن مو تابعي المجران النبي صلى الله عليه وسلم المجران صحبان النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتيوى سنة قلتوا إجمائي أكام وانا يتي وانا أكيدر القرون الأولى القرون المفضلة يتتي أكيدر صحبي يتتي أكيدر تابعي يتتي أكيدر تبع الأتباع ita ce aqida al imatul huda limaman shari'a din nan duka abu hanifa malik shafi'i ahmad da sauran imma gaba daya auza'i sufyan ats-tsauri yahya ibn sa'id al-qattan yahya ibn sufyan ibn uyayna hammad ibn salama hammad ibn zaid al-layth ibn sa'd sauran malamai da ka sani wanda suka rayu a cikin wadannan karni har zuwa kan إما دا مكسني إرنسو إمام البخاري مسلم أبو داود ترمذي نسائي ابن ماجه سورا ما لميد سكا رويت حديثة النبي صلى الله عليه وسلم دعا كم وانا سكي باب وانا وانا أكسامو يا فان لديم وانا أكيدا هو يا كريت وانا أكيدا وهكذا حتى ما لميد سكا زون باي باي نمالكيا kafin a shigo a gurbatar da aqidar kamar in ka dauki littafin risala na Abu Muhammad Abdullah ibn Abi Zaid al-Qayrawani saboda a lokacin da yake a wannan lokacin mazhabar ash'ariyya bata shiga cikin kasar Andalus ba dan ba a shigo da mazhabar ash'ariyya ba sai da Ibn Tumart daular da ake kira daulatul muwahhidin suka zo suka yaki daula ta Yusuf ibn Tashifin suka kawar da ita sannan suka iya tabbatar da aqida ta ash'ariyya wacce take kore uluwullahi subhanahu wata'ala ko take kore wasu sifofi daga cikin sifofin Allah musamman sifatullahi al-ikhtiyariyya sifatullahi al-fi'liyya Abu Muhammad a cikin risala wacce tana nan a hannun dukkan malaman mu nanan kasa suna karantawa a ciki a muqaddimar da yayi magana akan aqida ta sunna yana cewa wa annahu fawqa arshihi al-majid bi zatihi wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi wa annahu fawqa arshihi al-majid bi zatihi dan kaka ce kai tawili sai ya kara bi zatihi ubangiji yana bisa al-arshin sa mai girma da zatin sa yace kuma ko ina ilimin sa nan haka nan cikin manyan malaman malikiya akwai Abu Umar Ahmad ibn Muhammad al-Talabanki daga cikin malaman Qurtuba malaman Andalus a cikin wani littafin sa al-Wusul ila ma'rifatul usul wanda Imam al-Zahabi yake cewa mujalladi biyu ne wato manyan littafai ne guda biyu a ciki yake cewa ajma'a al-muslimuna min ahli sunnah muslimai kakab daga cikin ahlus sunna sun hadu ala anna ma'ana qawlihi ma'akum aina ma kuntum yace wa huwa ma'akum aina ma kuntum da Allah ce yana tare da ku a duk inda yake wa nahu zalika min alqur'ani da irin ayoyi masu kama da haka annahu ilmuhu cewa ilimin sa ake nufi wa anna Allah ta'ala fawqa arshihi bi dhatihi mustawin ala arshihi kayfa sha yace Allah subhanahu wa ta'ala ya daidai saman yana saman samman sa da zatin sa ya daidaita bisa al'arshin sa yadda ya ga dama baka da ikon ka fadi ga kaifiyar daidaitan sa shi ya san yadda ya daidaita yace wa qala ahlus sunnati fi qawlihi ar-rahmanu ala al'arshi istawa yace ahlus sunna abinda suke cewa game da fadar Allah ar-rahmanu ala al'arshi istawa anna al-istiwa'a min Allah ala arshihi ala al-haqiqati la ala al-majazi tabbatuwa daidaituwar Allah akan al'arshin sa a bisa haqiqa ne ba bisa majazi ba yace faqad qala qawmun min al-mu'tazila wal-jahmiyya annahu la yajuzu an yusamma Allah azza wa jalla bi hadhihi al-asma' ala al-haqiqa wa yusamma biha al-makhluq yace mu'tazilawa da jahmiyya wasu kan katattun aqidu sune suke inkarin akira Allah ambace shi da wadannan sunaye ace ba za a suna cewa halittu ne suka sifantu da wannan Allah ba za a sifanta shi da wannan ba yana nuna cewa to wannan ba aqidar ahlus sunna bace zabi ya nakalto wanda a cikin littafin sa da muka ambata kitabul ulu lil ali al ghaffar haka ne daga cikin manyan malaman malikiya akwai al imam hafiz al maghrib abu umar يوسف ابن عبد الله ابن عبد البر ابن عبد البر سنن مالميني فتشن مالميني مالميني شاكندم الإلمي وأن يبر الواقع قل تتفي وأن أباب سبع أي كما السبع كما للتافنس التمهيد للتافنس الاستذكار للتافنس الاستيعاب للتفيد يوى شرح يوى للتافي موأنا إلي من ديكي تشكيبا كدنبني إن كرن تاشي ذاك سلم مسا أفاقين إلمي مسمى إلمينا نسن سنة النبي صلى الله عليه وسلم درواية دقى صحابي لتابعي تو أتشكل شرح ديوى موأنا ديزو حديث النزول شيني حديث أبو هريرة عندما كرن تنفت إيش ينزل ربنا شو أبنجي جمعنا سوكا ديزو شرح وانا حديث a cikin wannan littafi at-tamhid a juz'in sa mujalladin sa na 7 sifili da 7 shafi na 129 zuwa na 130 yake cewa wa fihi dalilun ala anna Allah azza wa jalla fi as-sama'i ala al-arshi min fawqi sab'i samawat yace wannan hadisi a cikin sa akwai dalili da yake tabbatar da cewa Allah mai girma da buwaya yana sama bisa al-arshin sa saman sa 7 كما قالت الجماعة كما يند جماعة أهل السنة سكفتها وهو من حجتهم على المعتزلة والجهمية وما ونا حديث ينادك تشيون هجر دا أهل السنة سكي كفا وجهمية دا معتزلة جهمية دا معتزلة وسكر كتتم ويجويني دا ما لما ينفرقو سكي أكيدون سو سو دا أكيدون سو سنكوتي وأكيدر القرآن دا السنة أكيدر دا صحابي وان دا القرآن دا السنة سكزود إتا yace to wannan hadisi yana daga cikin hujjojin da suke kafawa mu'tazila da jahmiya hujja da shi fi qaulihim inda su jahmiya da mu'tazila suke cewa inna Allah azza wa jalla fi kulli makan cewa Allah yana ko ina cewa Allah yana ko ina kila ce ta jahmiya ba kila ce hatta ash'ariya asha'ira ba sa fadar haka su suna kore jiha ne gaba daya suna cewa baya ko ina su ko wadannan suna cewa yana ko ina to masu cewa yana ko ina su ne jahmiya da mu'tazila yace walaysa ala al-arshi shi cewa baya kan al-arshi bayan kuma ga aya qarara ar-rahmanu ala al-arshi istawa yace wad dalil ala sihhati ma qalu ibnu abdul barr yace dalilin da yake tabbatar da ingancin abin da suka fada ma qalahu aqaluhu ahlu al-haq abinda ahlu al-haq masu bin gaskiya suka fada yace qaulullahi azza wa jalla fadar allah subhanahu wa ta'ala yace ar-rahmanu ala al-arshi istawa allah bi rahma ya daidaita akan al-arshin sa da fadar sa thumma istawa ala al-arshi ma lakum min dunihi min waliyyin wala shafi' da fadar sa thumma istawa ila as-sama' ibnu abdul barr ya kawo dalilai na qur'ani da yawa wanda akace za karanta abinda ibnu abdul barr ya fada a cikin littafin at-tamhid akan wannan mas'ala ina tsammanin zamu yi mako guda muna karantawa saboda yayi dogon bayani a takaice yace wa hadhihi al-ayatu kulluha ci dukkan waɗannan ayoyi wadihatun fi ibtali qawli al-mu'tazila a fili suke karara wajen rushe maganar mu'tazilawa masu cewa Allah yana ko ina wa amma da'ahum al-majaz amma da awar da suke cewa ai majazi ne ma'anar majazi shine wai ai amfani da kalma ba da ma'anar ta ba dan suce istawa ba ma'anar istiwa'in ake nufi ba istaula ake nufi ya mallake to shine ibnu abdul bar al-maliki yake musu raddi yake cewa wa qauluhum fi ta'wil istawa istaula fala ma'na lahu li'annahu ghayru zahirin fi al-lugha yake cewa yadda suke ban qira'ayar suce istawa istaula yake nufi yace wannan bai zama zahiri a lugha ba abin yace bai da wata ma'ana don bai dan ba shi da gurbi a lugha wa ma'ana al-istila domin abinda ake nufi da istila yace a lugha ana nufin al-mughalaba shine taho mukara waye zai ce wa Allah waye yake taho mukara da Allah bace istaula kamar sun kara da wani shi kuma yayi rinjaye ya hambare shi dan suna kawo maganar wani al-akhtal yace laqad istawa bishrun ala al-iraqi min ghairi damin min ghairi sayfin wala damin muhraqi قد استوى بشر على العراق أي استولى بشر يا 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 تنسرة يا مامي إراقي إذا كنت أي إن كفسر استوى دوانا kamar kana cewa Allah sai da ya fito na fito yayi taho mu gama da wani sannan shi ya kwace ya karbi abu shine ma'anar istaula ci to yace wannan bashi da ma'ana a luga yace wallahi la yughalibuhu ba wanda yasa ya taho mu kara da Allah waye yasa ya taho mu kara ga Allah wala ya'lu ahad ba wanda yasa yayi sama da shi har a ce Allah ya murkushe shi babu shi yace wa huwa alwahidus samad shine daya tilo abin nufi da bukata yace wa min haqqil kalami haqqin zance an yuhmala ala haqiqatihi a dauke shi bisa hakikanin sa kai a ce za a margwada shi hatta tattafiq al umma ala annahu urida bihi al majaz har sai an samu ittifaqi na al umma cewa majazin ake nufi iz la sabila ila ittiba'i ma unzila ilaina min rabbina illa ala zalika dan bai da zamu bi abinda Allah ya saukar mana sai ta haka domin da zarar aka ce za ka dau aya al qur'ani kawai in bata yi maka ba ko wata aqidar da ka taso ka jima akan ta bata yi maka ba ka ce barka ban kara ayar ka sake mata fuska to shikenan sai alqur'ani ya zama abin wasa wani ma in aka ja masa wata aya sai ce ai ba ku gane ta ba ai wannan kalmar kunji ga abin da take sai canza mata ma'ana shikenan sai alqur'ani ya zama abin wasa to amma idan za ku mai yadda dukkan abin da kuka yi sabani da shi zuwa ga Allah da manzansa da aqidar ko da fahimtar magabata na kwarai to anan ne za ku gano ina abin yake to kamar da kuka ji sai da muka shimfida ayoyin alqur'ani ba ɗaya ba biyu ba wanda suka zo da fuska daban-daban suna tabbatar da abu ɗaya shine ululullah sannan kuma muka tabbatar da hadisai wasu dan ba za mu iya kawo su duka ba muka ce za mu kawo su duka to shikenan karatun mu ma na wannan ramadan din sai koma kan wannan gaba ɗaya abinda yasa ma yanzu muka bijiro da maganar saboda an zo kan ayar ba za mu wuce ta haka ba musamman ma mun san akwai wasu ƴan tarnaki suke ɗan tarnaki kullum aka zo wannan sai abin mangare ma'anar ayar a wuce wasu na abin su tukuru to wajibi ne a ci gaba da mutane bayani yadda al'amarin yake akwai waɗanda ba sa son ma ana bayanin ya za ku yi ta mana bayanin Allah yana sama to idan kake so mu ce ko mu ce ba Allah ne ba ruwan mu da su faɗa ko su faɗa amma mu abinda alqur'ani ya faɗa shi za mu faɗa duk kuma wanda baya so to sai je ayoyin alqur'ani duk ya share su in ya share su to sai kenan sai mutane sai su daina faɗa in yana iyawa bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm ai lokaci yayi za mu tsaya anan abinda muka yi na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure ubangiji mai yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته